بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan uwa masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar Alhamis. Mun shiga daren Juma'a, wanda shine daren 11 ga watan Sha'ban shekarar Hijira ta 1447, wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Janairu 2026. Daga wannan masallaci na Masjid Sunna da ke nan unguwar Gwarinfa a birnin Abuja, inda muka samu wannan zama don mai wa junanmu nasiha ko tunatarwa akan wani abu da ya shafi rayuwarmu ko addininmu ko makomanmu. Ina adda Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da zan fara, kuma ya bude zukatanmu don fahimtar gaskiya da aiki da ita, ya sanya mu daga cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wanda suke sauraron zance sai su bi abu mai kyau daga ciki. A idan za a iya tunawa, wasu 'yan makonni baya mun samu haɗuwa kutankucin wannan a wannan masallaci mai albarka insha Allah, muka tattauna akan wasu daga cikin haƙoƙi da kuma tataɓarzan da ke da alaƙa da makwabtaka a wannan rayuwa tamu, har muka taɓo zance da ya shafi tarbiyyar yara, wanda ya biyo bayan wata tambaya ne, wani mudakala, wani comment da wani cikin mahalarta ya yi, wanda kuma sai wannan comment ɗin ya raising concern ɗinmu da yawa akan issue ɗin. To ina ganin babu laifi a wannan zaman takaitacce insha Allah, wanda zai wuya ya kai awa ɗaya watakila minti 50 kuma kamancin haka, mu yi duba izuwa ga wasu daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata mu kula da su, da kuma wato abubuwan da za su amfane mu na ƙa'idojin da shari'a ta gindaya game da tarbiyyar yara. Tarbiyyar 'ya'ya, abu na farko da nake so mu sa a cikin ƙwaƙwalenmu shine mu san cewa su 'ya'ya da Allah yake ba mutane ake haifansu, to suna matsayin wani responsibility ne, wata mas'uliyya ce, wani aiki ne da Allah ya ɗaura mana a matsayinmu na parents, a matsayinmu na iyaye, cewa Allah ya danƙa amana wani sashi na bayinsa cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya danka amana su a hannunka, a hannuna, a hannunki, a hannunmu, don mai tarbiyyar su mu ba su kulawar da suke bukata don su zama mutane nagari, su zama cikin tawagar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfari da su ranar alkiyama. Ya kamata mu dinga tuna cewa ba wai luxury bane kawai, a'a, wani assignment ne Allah ya rarraba wa mutane, kowa da gwargwadon adadin 'ya'yan da aka bashi. To kuma ana ce maka ne, look, waɗannan yaran ana so at the end of the day su zama wasu cikin mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai alfari su ranar kiyama, su zama cikin mutane da a nan duniya za su amfani kansu, su amfani 'yan uwansu da iyalansu da sauran mutane. Ɗaya kenan. Na biyu, mu da muke wannan magana yanzu da duk wanda yake saurare na, mun zama abin da muka zama ne a matsayin saboda iyayenmu da suka yi tarbiyyarmu. In ma dai ba su suka tarbiyyar mu ba, in wasunsu ne, kamar wanda a ce misali ya taso maraya, mutane suka ba mu tarbiyya wanda iyaye ne ko wasu da suka tsaya matsayinsu, sai da suka yi sacrifice, sai da suka yi me za a ce mai da Hausa, sai da suka yi tadhiya, kuma Larabci ne, suka sadaukar, sai da suka sadaukar da lokacinsu da tunaninsu da dukiyarsu da komai nasu, sannan muka kawo matsayin da muke. Sannan wane ya zama alaramma, wane ya zama director, wane ya zama professor, wane ya zama likita, wane ya zama ɗan kasuwa, wane ya zama kaza, duk abin da muka zama sakamakon aikinsu ne. Inda sun da muke 'yan matsi-matsi sun fita batunmu, sun ƙyale mu, ba su ba mu kulawa ba, ba su ba mu abinci da shelter, da ba su sa mu a makaranta ba, ba su yi mana faɗa da tankiya ba, ba yadda za mu zama abin da muka zama dinnan. Wataƙila da yanzu mun zama wasu lalatattu ko wasu marasa tarbiyya, ko mun zama wani milik, mun zama wata matsala ga al'umma. Su kaga kamar wani cycle ne, kai kai receiving tarbiya daga iyayenka ka zama mutumin kirki idan kana so iyayenka su zama mutanen kirki to wajibi ne ka maimaita irin wannan abin da iyayenka suka ma kai sai ka ƙara ma saboda a yanzu challenges da ke cikin tarbiyan sun ƙaru fiye da baya wataƙila iyayen da suke mana tarbiya shekara 60 50 40 baya ba za su fuskanci irin challenges din da mu za mu fuskanta na wurin bayan mu tarbiya saboda bakin abubuwa saboda canjin rayuwa canjin zamani saboda modernity da dai sauran factors da suke suke da baibayi ga yadda za a yi mu sami nasara ga tarbiya saboda mu sani cewa tarbiyyar ƴaƴa amana ce a shar'ance da Allah ya daura mana amana ce sannan kuma wani jari ne muke sakawa don lahirin mu domin duk wanda ya tarbiyyar da ƴaƴansa suka zama nagari to duk aikin alkhairin da suka yi a duniyan nan yana da kamashi duk wani abin arzikin da suka yi ma wani in Allah ya so kafin a ce su a musa da sai kai an maka da ɗanka yayi wani abin kirki a cikin Allah jiga iyayenka a iyayenka mutanen kirki sai addu'a ta fara kaiwa gare ka kafin shi ta kai gare shi saboda a sanda muke tabe yayin mu san cewa muna sanya jari ne a lahirin sannan kuma muna taimakawa al'umma wajen rage mata kofofin fitina kofofin matsaloli kofofin ayyukan ta'addanci da ayyukan laifi wanda diyar tarbiyyaci yayin shi to ya rage yiwuwar samun irin wannan matsalolin domin diyar da aka mishi tarbiya don Allah ya so zai zama mutumin kirki wanda ba zai zama al'umma matsala ba wanda aka samu matsala wurin tarbiyyarsa galibi shi ne yake zama fitina ko ya zama criminal ko ya zama wata musiba a cikin al'umma sannan a wannan tarbiyya da zamu ƴaƴanmu to sababi ne na mu mu tsira tun a nan duniya mu tsira a lahira kuma su ma su tsira mu ba mu tsira idan mutum ya wulakanta tarbiyyar ƴaƴansa to kada ya mamaki cewa idan wato mummunan sakamakon ya fara aukawa a kansa ana shin na san mun taba jin labarin ƴaƴan da suka kashe iyayensu ko ƴaƴan da suka hada baki da barayi aka zo aka mai iyayensu sata ko ƴaƴan da suke zagin iyayensu ido da ido wanda duka sakamako ne na rashin tarbiya kaga kafin wani ya dandana wannan mun sakamakon kai ka dandana sannan kuma an je lahira akwai fa hisabi domin umarni Allah ya bamu ya ce ya wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru cikin suratul tahrim Allah ya ce ya ku da kai imani ku kiyaye kanku ku kuma kiyaye ƴaƴanku a mutanen gidanku ƴaƴa da mata da sauransu daga wuta wata irin wuta wadda abun hurata su ne mutane da duwatsu za a sanya kafirai a cikinta su hurata Allah ka tsare mu za kuma a sanya duwatsu a cikinta don su ƙara mata zafi Allah ya ce akwai mala'iku masu tsanani masu kaushin hali suna tsaye su suke aiki a gidan wutan bayan zafin wutan kuma suna ƙara dukan kafirai suna goranta musu cewa kun shiga ukunku da kai kafirci suna ƙara tsananta musu yanayin da suke ciki Allah ya ce waɗanda ba sa saba wa Ubangiji idan ya umarce su duk abin da yake shi suke kaga umarni ne na Allah cewa mu tsare kanmu da ƴaƴanmu daga wuta ta hanyar musu tarbiya Al-Imam Al-Baihaqi Allah ya gafarta mishi a cikin littafin sa mai suna Shu'abul Iman yayin wani babu yake cewa babun fi huquqil auladi wal ahli babun da ke bayani akan haƙoƙin ƴaƴa da iyalai ya kawo zantuttuka da maganganu a ƙarshe sai yake cewa fa ammal walad kaga shi da fal aslu fihi annahu ni'matun min Allah ta'ala yana da kyau mu dinga tuna cewa ƴaƴa ni'ima ce daga Allah wa mauhibatun kuma kyauta ce daga Allah wa karamatun kuma wato halin karamci wanda zai fi gane wannan karatun shine mutumin da ya rayu ya aure mace ne ko namiji yayin shekarun da ya kamata ya haihu Allah bai ba shi haihuwa ba kullum a ce babu lafiya, ita zuwa asibiti, aje gun gynecologist, aje gun Islamic chemist, aje gun maganin gargajiya, ayi kaza, ayi je ayi IVM ake ci mishi ko menene na asibitin nan biye ki, ko kuma mace kullum ta dauki ciki ta yi bari ko ta haihu ba da jimawa ba da ya mutu, duk wanda yake da irin wannan larurar shi zai fi gane in an ce yaya kyauta ne. Amma wanda yaga kawai matar shi kullum tana haihuwa every 2 to 3 years tana haihuwa natural abin nan child bearing kawai, wata ma ba sai an je asibiti ba ta haihu an jima ta ci gaba da aikin gida, an samu irin dangin mu Fulani waɗanda ba sa jin zafin haihuwa, ka san Fulani ko kun haihuwa ba sa yi wai abin kunya ne a ji tana ihun Allah ta haihu, al'adar mu Fulani ce da kan ta haihu yanzu da daren nan idan gari ya waye za ta ci gaba da aikin gida ma, saboda tana ganin wai ta kwanta din nan wai ta yi abin kunya. Al'ada su ce Allah ya shirye su. So almuhim wanda ya haifi yara cikin kwanciyar hankali bai cika gane muhimmancin cewa kyauta ce daga Allah ba, sai ya rasa su sun mutu ko ba su girma a tare da shi ba, sannan zai fahimtar da Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u zukur, Allah yana bada kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so, ya bada ga wanda ya so kuma maza. Idan za ka gane muhimmancin ni'imar ƴaƴa, kalli annabawan Allah, ai babu ni'imar da Allah zai mabawa a duniyan nan kamar yadda ya mai da shi annabi, shi sa aka ce babu wani ɗan uwa da ya ma ɗan uwan shi addu'a mafi nuna wafa'i kamar addu'a annabin Musa da ya ma Haruna, da ya ce wa Allah waj'alni waziran min ahli Haruna akhi, cewa ɗan uwana Haruna ina so ya Allah in zai yi kamar da shi annabi shi, babu wata addu'a da wani ya taɓa yi mun ɗan uwan shi irin wannan, domin falala mafi daraja da Allah zai yi mutum a duniya shi ne ba shi annabta. To akwai annabawa da Allah ya ba su annabta amma sai ya jinkirta musu samun ƴaƴa, jibe da suke addu'a suna kulafacin neman ƴaƴa, annabi Ibrahim yana cikin su, annabi Zakariya yana cikin su, annabi Zakariya rabbi habli min ladunka waliya, annabi aka annabi Yaqub, annabi Yaqub yana ma da ƴaƴan amma da ɗaya ya bata, kalli abin da ya faru da shi, ya dinga kuka har sai da ya makance wa bayyadat aynahu min al-huzni wa huwa kadhib, kaga aina sai a ce tunda ya samu ni'imar shi annabi ne kuma tafi ni'imar ƴaƴa da bai kamata ya damu da wannan, amma saboda ɗabi'ar ɗan adam ce son ƴaƴa, saboda rahama ce da karama daga Allah, ba su kalli wancan babban ni'ima da Allah ya musu ba, suka ci gaba da nuna damuwarsu akan rashin ƴaƴa. So ƴaƴa ni'ima ce daga Allah bai haƙiƙi cewa, yace فالاصل فيه انه نعمه من الله تعالى وموهبه وكرامه، قال تعالى والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا. امام البيهقي كاو ايه دي سوره النحل كده هو والله يتي كما كاغا اوبنجي جعل لكم من انفسكم ازواجا يا سنيا مكو ايه دغ ماتانكو وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ما يباكو دغ ايهنكو wato daga matanku ya ba ku ƴaƴa da ma jikoki. Wa qala bai hakki sake cewa kuma Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukur, cikin sura shura kenan, Allah yana bada kyautan ƴaƴa maza afwan mata ga wanda ya so, kuma ya bada kyautan ƴaƴa maza ga wanda ya so, aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha, ko ya cakuɗa maka ya baka adadin maza da adadin mata, wa yaj'alu man yasha'u aqima, wasu kuma Allah sai ya sanya su zama ba sa haihuwa, su zama wato barin ba sa haihuwa. Sai mai haƙe yake cewa fa kullu man wulida lahu min almuslimina waladun, duk wanda Allah ya sa aka mishi haihuwa zakarun aw untha, namiji aka haifa mishi ko mace, fa alayhi an yahmadallaha azza wa jalla, wajibi ne akan shi ya gode wa Allah Ubangiji, ala an akhraja min sulbihi nasmatan mithlahu tud'a lahu wa tantasibu ilayhi, wajibi ne gode wa Allah da ya fitar da wani rai daga jikinka irinka wanda za a dinga dangantawa zuwa gare ka a ce dan wane, ya kamata ka gode wa Allah a wannan abu, ba karama abu bane, wannan nan yana tanewa bai samu
kai kuma Allah ya huwace maka ya baka da wanda zuriyar ka ne jinsin ka ne da wani ma da an gan shi an san danka ne ana ganin zace kai ko ai ku ga kama na tsakanin shi da waye to da haka baki yace wannan yana cikin ni'ima Allah da wajibi a gode masa kai yace fa ya'budullaha fa yu'abbidullaha li ibadati sai wato ka koya ma yaran bauta Allah wayukathiruhu fil ardi ahla da'ati dan ka yawaita masu bin Allah a bayan kasa ka ƙara yawan masu bin Allah ba abin nan da yayi a bayan kasa na kuma wannan dan mu gane wato abin da ke cikin samun da na rahama Allah da falalarsa da haka aka ce an haife shi ayi godiya ta hanyar zubar da jini na hakika da yin murna to amma kamar yadda na faɗa a wancan darasin da muka yi su fa yara din nan ba a haifan su da tarbiyya ana haifan su ne kamar yadda Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an ana haifan su ne da empty abin nan subhanallah da me ci gaba kai nam ah Allah madauki sarki ya baka da dan ka sashi zama cikin bayin Allah masu gustawa Allah masu da'a ga Allah to abin nake so bayan wannan irin mukaddima kai ta ci abin nake so ne mana ishara izuwa gare shi sune wasu daga cikin haƙoƙin da yaran mu suke da su akan wanda suka shafi tarbiyyar su suka shafi yanda zamu prepare din su dan su zama mutanen kirki galibi an fi damuwa da haƙƙin iyaye cewa iyaye sa da haƙƙi a musu biyayya a musu addu'a ayi kaza ayi kaza su ba a cika tunanin haƙoƙin da yara suke da shi ba muna ganin bari a wannan zama mu yi nuni a gurguje zuwa ga wasu daga cikin haƙoƙin yaya na kira su da suna al-huququl ashara lil awlad haƙoƙi goma na yaya haƙƙi na farko shine yayanka suna da haƙƙi a kanka fi ikhtiyaril ummi as-saliha wajen zaba musu uwa ta gari shine wuri na farko da suke da haƙƙi sannan zaka yi aure idan ka tashi zaben mace ya zama yana cikin mindset ɗinka cewa wannan matar ba wai biyan buƙatar kanka bane kawai ba wai biyan buƙatar sha'awarka kadai ko abin da ke burge ka ko abin da zaka zama cikin abokai ka dar masa'a a dinga cewa ai matar ka ta fita kowa ta wuri kaza ya kamata ka dinga tuna idan yayanka suka taso suka ga wannan matar ita ce mahaifiyarsu za su ji cewa an musu an kyautata musu ko za su ga an zalunce su ba a taimake su ba ba a kyautata musu ba za su ji cewa wannan uwa ba ta dace da uwa ba to wajibi ne ya zama tun farko ya zama ka biya haƙƙin ƴaƴanka wajen zaben mace ta gari kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga Abu Huraira tun kahul mar'atu li 40 a ɗabi'an mutane suna auren mace ne dan ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu li jamaliha ko ne dan kyan halittarta wa li hasabiha ko dan dangantakarta wa li maliha ko dan dukiyarta wa li diniha ko kuma dan kulawarta da addini sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa alayka bi dhati ddini to ni ina baka horo ina umarninka ka nemi ma'abociya addini ta riba ci ya daka hannunka zai albarka kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara zuwa ga wace ce mace mafi dacewa da ka aura ita ce wadda take da tarbiyya ta addini akwai hadisi ya ila yau da Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da Imam Dharqutni daga Aisha radiyallahu anha da yake yana da rauni a cikin isnadin amma ma'anar shi tabbatacciya ce a cikin ka'ida da take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce takhayyaru li mufafikum wankihul akfa wankihu wa ankihu ilaihim takhayyaru li mufafikum ku zabi inda za ku zuba shukar maniyin ku nan yaya kamar yadda ka san za ka yi noma ai dole za ka duba gona wacce take fertile take da lafiyayyen ƙasa wanda ana sa ran idan an yi noman za a ci riba ba za ka je ka zuba amfaninka na iri da sauran dukiyoyinka a cikin inda ba a fatan zai fito ba to aka ce ku zabi inda za ku shuka yayan ku sannan yace kuma ku auri al akfa wanda suka dace da ku wato a fiqhu akwai abin da yake ce ma al kafa shine kowace mace tana da irin miji wanda shine sa an aurenta namiji in zai ga kanshi gaskiya kuma ta da yasan ba sa auren shi bace ta girma tunanin shi ko ta girma arzikin shi ko ta girma wayewar kansa ko ta girma social class dinsa to yasan wannan ba sa auren shi bace ba wani wanda yake cewa mace ba ta fin karfin miji fada kai yake wannan motivational speaking ne ba zance ne na gaskiya ba kuma ta da kai kasanta fin karfinka domin kamar takalmi ne kamar da Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna me yasa kai kwatance da tufafi saboda tufafi kowa akwai irin nashi size dinsa da arzikinsa da al'adarsa in bai saka wannan ba zai zama ba tufafi ya saka ba in ya saka wanda ya matse shi ko wanda ya masa yawa ba zai yi kyau da gayu ba so haka mata ma in ka saka wanda bata dace da kai ba ne yakan samun natsuwa jarabawa zaka shiga ba dan karamu sai dai kana sambatu kai kadai kamar dan kwaya almuhim Nabi ya ce ku zabi inda za ku zuba shukan sannan ku auri mata daidai sa'o'in ku a aure sannan in za ku aurar kuma ku auren ma waɗanda suke daidai sa'o'in su don yana nuna muhimmancin zaben matar da za ka aura to galibi in aka yi wannan karatun sai wani ya ce to ai mun riga mun yi aure tun shekaru da suka wuce kuma kaza kaza eh gaskiya ne duk yawanci an riga an yi aure galibin da suke sauraro na dana yanzu kowa da matarsa kuma wata kila sanda zai auren bai san wannan karatun ba ko kuma bai aiki da karatun ba wani kuma zai zama wata kila an dace haka nan ba da an da fata ba idan ka samu matarka bata cika irin waɗannan sufufin da ake magana ba suka tashi haikan wajen gyaran tarbiyyar ta ita ba zaka ce shikenan ai tunda jahila ce a bata a jahilcinta ko kuma kawai ɗan duniya ce a bata a duniyarta dole sai ka gyara ta domin mata su suke da kusan kashi 70% na responsibility tarbiyya kullum suke tare da yaran nan suke tare su bacci suke kwantar da su suke ba su suke ba su abinci su kai su kawo galibi mu maza muna can muna harkokin duniya wani ma baya zama a garin wani ma yanzu yana Abuja nan iyalan shi suna wani gari garin su suna Mina ko suna Nasarawa ko suna Kaduna ko suna Sulaja wataƙila sai yau gobe Friday zai je gurin su ya dawo Lahadi da yamma kaga duka sauran waɗannan kwanakin suna tare da wa da mahaifiyarsu dole ta fi tasiri akan su fiye da kai su kaga dole kana buƙatar wanda tasirin ta zai zama positive ne idan ko har ya zama ba za ta iya ba ya fi sauki ka rabu da ita annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya aje mahaifi matarsa Hajaru da ɗanta Isma'il a inda Allah ya ce ya aje su a Makka ya tafi Falasɗinu bayan shekaru an ce kamar shekara 35 ko 40 sai ya dawo da ya dawo sai ya zo yana tambaya ina ne gidan wance da ɗanta wane aka ce a ita ta rasu amma ga gidan ɗanta nan ya ma yi aure Annabi Ibrahim ya je ya kwankwasa kofa aka buɗe mai ya ce ina mai gidan yake aka ce mai gidan ya tafi farauta ta ce ke ce mata gidan ta ce eh to yaya halin rayuwa ta ce ai rayuwa ba daɗi ai muna shan wahala kai rayuwar nan sai a hankali ta yi ta complain Annabi Ibrahim ya gama jin complain sai ta fi sai ce to idan mai gidan ya dawo ki ce mishi wani dattijo mai kama da kaza da kama da kaza ya zo ziyarar shi sannan ki ce kuma na ce mishi ya canza ƙyauren ɗakinsa Annabi Ibrahim ya tafi dan shi Isma'ilu ya dawo an yi baƙo a gidan nan ya ce eh wani iri ne ce mai siffa kaza mai siffa kaza ya ce to wannan babana ne dan ya gaya miki tace ya ce a gaya maka ka canza ƙauran ɗakinka yace to ya ce in saki ki ne saboda ke ba mace bace ne rike sirrin miji daga ganin bako kawai kin bashi labarin da matsalolin da muke ciki ko kun ga yanzu uba yayi umarni da a saki sirkarsa kenan saboda bata dace da irin dan nasa ba saboda idan mutun ya gama da mace wanda za ta bata tarbiyyar ƴaƴansa to yanzu yana da darar guda biyu wato yana da problem guda biyu ko dai ya sake ta iyakaci a zage shi a ce bai kyauta ba amma ya yi shi tsirar tarbiya ko kuma ya bata saboda yana tsoron bakin mutane ayyan shi sanana ce ga baki da to ne fi sun ike nan aga lam sun ike rabu da wanda take ba ta cancanta ba ya nemo da ta rike mai ayyan shi annabi ibrahim yace a sake ta da ya dawo karo na biyu an aurewata yazo tare da ita ita ma ba mijin ya tafi ya tambaye shi yace eh alhamdulillah ya tambaye ta tace alhamdulillah muna nan muna cin naman farauta muna kuma shan ruwan zanzam sai ce to Allah ya sa muku albarka a cikin naman da kuke ci da ruwan da kuke sha ita ba ta complain ba yace idan yar idan mai gidanki ya dawo yake ce ina gaishe shi kuma na ce rike kofar shi da kyau kauren gidan shi da kyau da ya dawo a ga mai sai ce to babana yana nufin cewa lalle rike aurenki ke mace ce ta kirki akan hali guda daya shine rike sirrin namiji akai umare ne ita wannan a ci gaba da zama da ita wannan kuma aka ce a sallame ta na da yake nan na biyu daga cikin abubuwan da yake wajibi ko kuma haƙi da ya wajaba a ba wa yaro shine sanya mai suna mai kyau ikhtiyarul ismi aljamil sanya mai yaro suna mai kyau sanda aka haife shi saboda ranar alkiyama da wannan sunan za a kira shi kamar yadda yake cikin hadisi cewa innakum sutunadawna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum ranar alkiyama za a yi wani roll call na duniya to kowane mutum a wurin za a kira shi da sunan da baban shi yanka mashi hakika ne to kuma sunan baban yadda kaga ana yin roll call a makaranta haka za a yi wani roll call saboda kuma suna yana da tasiri ga tunanin yaro da psychology dinsa idan aka sa mai yaro sunan wani babban mutum isan cewa sunan babban mutum ne za ga yana so ya dinga tunani a matsayin shi na babban mutum da an sa mai yaro sunan Umar aka ce mishi ai kai mai sunan Umar dan Khattab ne khalifan musulunci sai dinga jin izza cewa shi ashe babban mutum na sa mai yaro sunan wani gwarzon dan siyasa ko gwarzon dan kishin kasa ko wani gwarzon malami za ga yana jin wannan daraja to yana da kyau a sa mai yaro sunaye masu kyau musulunci abin da ya horo cewa a sa mai yaro suna ko dai Abdullahi ko Abdurrahman sune sunan da Allah ya fi so ko kuma sunayen annabawa ko sunayen mutanen kirki ko duk wani suna wanda yake da ma'ana mai kyau mu ji wanda yake da ma'ana mai kyau ba a san suna mai mummunan ma'ana ko mai mummunan tarihi ko na kafirai ko wanda ba a san ma'anar shi ba sunan mai mummunan ma'ana shine ka wace sunan yaro sarik barawo ko fasik kaga wannan mummunan ma'ana ce sunan mai mummunan tarihi ka wace sunan shi fir'auna kaga tarihin shi mummuna ne ko wace sunan shi abu lahabi mummunan tarihi ne wannan sunan mai mummu wanda ba na kafirai irin yanzu yadda ake aro suna na turanci wani ma na girka wani italiano ba a ma san ma'anar shi ba ko a dinga sa wa yaya sai dai kana zaune kawai a kira ka gabar ta mallam da Allah ne ma'anar suna kaza kai baka taɓa jin sunan ba kai ta lalube idan za ka samu an sa mai yaro suna an rasa yadda za a yi kuma a gane ma'anar shi kai ka ce kamar dictionary mu na sunaye ya ƙare ana ta neman wasu abubuwa da za a yi augmenting saboda ka duk irin waɗannan wajibi ne a kiyaye su in ma har an sa mai yaro to abin da ya fi dacewa kawai a canza kawai a je a mai affidavit a canza mai takardu a ce an canza mai suna sunan shi ya koma Ahmad ko Muhammad ko Abdullahi ko Usman ko Ja'far ko Sauda ko Ruqayya irin sunayen nan masu kyau masu daraja masu mutunci wannan yana daga cikin haƙƙin yaro shine a sa mai suna mai kyau a sa mai suna nagari wanda yake na mutunci babu laifi suna da ake yi irin na kanuri takwara wato a dauko sunan wani tai wani babban mutum wani kaka ko wani wanda ake ganin girman shi a sa mai sunan shi babu laifi inda sunan mai ma'ana ne mai kyau sahabbai ma sun yi wannan abu na uku shine a mai hakika a yanka mai dabban suna ranar 7 ga wata abin da yake tabbatacce a sunna shine yara maza a yanka musu rago biyu ake yanka wa namiji inda hali yarinya mace rago daya idan ba a samu ba ranan yana na matsayin bashi in sati ya zagayo a yanka in wani satin ya zagayo a yanka har zuwa sati uku ya wuce sati uku to duran da aka samu za a iya a yanka kai hasali ma ko mutum ya girma ya zama babban mutum idan ya samu labarin ba a yi mai hakika ba to zai iya sake siya da kanshi ya yanka wa kansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake yanka wa kansa rago, ba wai dan ba mushi ba. Dan irin wanda aka musu na kafin musulunci akwai wani nau'i na maguzanci a cikin sa. In an zubar da jinin ana diba aje a shafa wa gunki. To annabi bai ma da labarin ko an yi haka a nashi, amma dan dai tsarkake komai sai sake yanka wa kansa hakika. Ya na a cikin sunan kubra na Baihaqi. Saboda idan ma mutum ya samu labarin cewa bayan ya girma ya samu labarin cewa lokacin da aka haife shi wani dalili ya sa ba mushi hakika ba, to zai iya siyar rago ya yanka wa kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi to aqwa anhu yawm sab'i. Duk wani da aka haifa rayuwar shi darajar shi tana rataye da wannan abin yanka da za a yanka ranar bakwai.
Allah ubangiji ya samu dace. To abu na gaba wanda shine mafi muhimmanci shine tarbiya. Rainon yaro.
Wannan raino na yaro ya hada tun daga tarbiyar imaninsa da tarbiyar jikinsa da tarbiyar halayyarsa da tarbiyar iliminsa da tarbiyar duk wani abu da ya shafi abin da zai make din rayuwarsa daga baya. Dan haka abu ne mai fadi tarbiya. Yaro yana buƙatan tarbiyar jiki ta hanyar abinci da lafiyarsa da wurin kwanciyarsa da suturarsa. Duka wannan wajibi ne akan iyaye. Wataƙila mu mutanen Abuja ba mu da matsala game da wannan, amma muna yi oba. Amma mutanen wasu garuruwa da wasu alƙaryu da dama ana samun gazawa a wannan. Mutum ya fi ‘ya’ya bai damu da cinsu ko shansu ko suturarsu ba. Wannan tozar ta amana Allah ne. Ko kuma ma a sake su akan titi. Yanzu a birane da ke nan arewa za ka je ka ga yara suna yawo a tituna. Ba wai fa almajirai ne waɗanda aka kawo su almajiranci wanda shi ma wata matsala ce mai zaman kanta ba. A yara ne da suke gidajen iyayensu. Amma iyayen are very irresponsible to the extent that yaro sai dauki kwano ya je ya bara a ce je ka ci da kanka. Ya bara wani mai nemi kwana da kansa a ƙarƙashin gada ko a wani tsohon gidan mai ko a wani tashan mota ko a wani teburin mai shayi a nan zai kwana. Ta wannan shekara 6, 7, 8. Wannan wani irin cin amana ne. Ba dole wannan ya tashi da mugun tunani ba. Ba dole ya tashi da mugun ƙiyayya ga duk ɗan adam ba. Sai ga cewa duka al'ummar nan ta zalunce shi. Ya daga cikin abin da yaro bai mantawa. Idan ka cutar da shi ko ka mishi mugunta ko kai mishi rowa, ya zo ta daga kana cin abinci ya ce allazi wahid ka ki ba shi haka ci. Ya tsaya kofar gida ya yi bara. Yana jiyo kanshin abinci a gida a ce mishi dan malam ya hakuri. Yana jin yunwa a cikinsa. Ga wasu yara na wanda suke age group ɗinsa, age mates ɗinsa. Su sun ci sun kusha sun bari. Har ya girma zai manta da wannan abu. Da aka ga cewa duk mutumin da ya sha wahalar rayuwa ta almajiranci ko ta yunwa, har ya girma Allah ya ɗaga shi. Sai an yi bala'in sa'a ka ga yana tausayi da imani. Za ka ga ba yi da imani da tausayi. Saboda bai san ba wanda ya mai tausayi ba na tara tausayawa. Duk ganin ku yake ofin mugaye macuta. Kamar maraya ne wanda ya taso ƴan uwan uba suka ba shi wahala. Amma sai Allah ya taimake shi ya ɗaga. Na gaba ruwan shi da kowa. Ko za ka yana faɗa da izza cewa ba wanda ya isa. Saboda ba wanda ya nuna mishi cewa ya isa ɗin. So yana da gaskiya abin da ke kawo fitina a cikin al'umma rashin damuwa da ci da shan yara da suturarsu da wurin kwanansu. Waɗannan abin da ya shafi tarbiyyar jikinsu don su girma su ji cewa suna da wato wanda suka ɗauki nauyinsu. A ƙasashen da suka sa abin da suke yi babu yadda za a bar yaro haka. Babu wani yaro da za a jin ƙasa da ta san ciwon kanta a ce idan bayi da iyaye ko dan iyayen shi talakawa ne ko dan iyayen shi ba su san ciwon kansu ba wai an bar shi kawai ya dinga galantoyi. Wallahi ba a haka. Saboda wannan yaron ai human resource ne, ai wani potential winner ne a rayuwa, wai san alherin da ke tare da shi. Yanzu kana fira da almajirai ko kai magana da su suka ji a cikin sa ko wanda yake da kyakkyawan tunani ko basira, zaka fata wannan inda zai samu ya yi ilimi za a yi babban mutum. Amma bai samu wannan damar ba. suna kashin da suka sa abin da suke dole an samu iyaye dokoki su kula da yayin su idan Allah ya tarce su talauci gwamnati za ta ba su abin da su kula da yayin yanzu a kasa irin Ingila daidai da ka bar yaro a gida ka je anguwa ka dawo lafi ba a yarda ka fita awa daya rabin awa awa biyu a ce yara they are on their own baka yi sabo wallahi kana yin haka akan makai lafi kuma akan haka za a iya kwace maka custody din yaron gwamnati ta iya kwace shi ta ce to baka da hankali baka cancanta ka rike shi ba za ka an kwace shi da kuma an cika tara mamunan ban ruwan kowa su wannan ba karamin musiba bace a cikin al'umma da haka mu kula da abin da ya shafi tarbiya game da abincin yara wurin kwanan su suturar su da sauran abubuwan bukatuwa da yau da kullum gwargwadon abin da Allah ya huwace mana kamar da Allah ya ce yunfiqu sa'atin min sa'ati man qadira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah kowa ya ciyar daga abin da Allah ya bashi gwargwadon hali kai ya zayya adda amanar da Allah ya bashi na gaba sai kuma tarbiya game da imani farko alakana musu tauhidin Allah san Allah shine malikin su alakana musu darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san shine annabin da Allah ya aika musu kuma ya umarni da cewa abishi ai mishi da'a a nuna musu muhimmancin duk abin da ke da alaka da addinin su alqur'ani sallah fadin gaskiya jin tsoron Allah istighfari neman falala Allah tsoron azaba Allah yin aiki da dokokin Allah wajen umarni da hari duka wannan aikin shine abin da za a yi shiru ana musu shine fa aikin da muke mika wa malaman islamiya kowa shi Allah ya ce yayi amma in sai aka samu wasu sai ka ce su za su iya amana da mu mu kuma kawo wani abin sadaka mu ba su ne malaman islamiya aka nika musu kuma ita musu wulakanci ne wa daban na gobe daban a kibiyan kudin akan kari a hana su hukunta yaran ko a sa musu wani ɗan bago da za su rasa yadda za su alalan kuma aikin da ya kamata mu yi ne lakana wa yayin mu addini su suke amana da mu wanda ya kamata kullum mu dinga musu godiya ne muna shi musu albarka muna ƙara musu ƙwarin gwiwa don su ji ƙarfin yin wannan aikin muna biyan su kuma da abin da cin tantan biyan su domin suna mai ƴaƴanmu mene a tarbiyyar imaniya wanda a cikin su koya su za su fara gaya yaran cewa ku bi iyayen cewa Allah ya ce ku bi iyaye su suke gama malamai islamiya suke gama yaran su za su lakana musu littafin Allah har ma a samu wani ya haddace mai ta murna su za su gaya musu abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta na hadisi su za su gaya musu tauhidi su za su gaya musu fiqh su za su gaya musu makarimul akhlaq da duk abin da suke bukata da sauran ibadoji sannan akwai a tarbiyyar istima'iyya akwai ma yara yadda ake mu'amala da mutane yadda ake girmama na gaba dattawa tsofaffi iyaye makwabta abokan iyaye kaga da duk ana koya mana wannan yanzu da can baka isa idan manya a gida suna magana ka zo ka zauna ba kana yawo balad na kuma ka sa baki baba ka za ta rankushe ka ta kure ka daga wajen ko kuma babba ya zo gidanku kawai ka nika mai hannu za ka ga saboda tsaba izala yara kawai su dinga miko manya wanda ko ba daidai bane kuskure ne ya kamata yaro ya jira sai babba ya bashi hannu in babba bai bashi ba daidai bane yaro ya fara miƙa babba hannu babu wannan a cikin karatu sannan da an ga babba a gaishe shi in ya hana ya ce a bari yin kaza a bari wannan ya duka wannan nuna ma yara ake ku yi kaza kar ku yi kaza da fa'i da kuma a aikace in fact yara sun fa daukan tarbiyya aikace fiye da wanda ake faɗa idan sun ga kai baban su kana girmama duk abokananka da makwabtanka da ƴan uwanka za su girmama su idan sun ga kai baban su kullun da safe kana zama kayi tasbihi kayi tilawan alqur'ani za su idan sun ga kana fitowa sallar jami'i za su fito ba ka fitowa ba za ka ce musu kai ku tashi ku sallah baba kai fa ku je ku dawo ni ina nan wannan kai ma ka san cewa baka take gaskiya ba ko misali so tarbiya ta fuskar mu'amala da yadda ake hulɗa da mutane cikin muhimmancin waɗannan kabaya shine har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin Abu Dawuda hadisin Amr dan Shu'aib an Abi Yanzadi annabi yake cewa muru abna'akum bisalati wa hum auladukum bisalati wa hum abna'u sab'in. Ku fara koyawa ayyanku sallah suna ɗan shekaru bakwai. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashr. In yaro shekaru 10 kaga hin bai balaga ba. Yake yin sallah ya halasta a mai hukunci har da duka. So ake by the time zai balaga shekara 5-6 sallah ta bi jikin shi. Ya saba da ita yadda inda ba zai ji dadi ba. Domin sallah ita ce mafi muhimmancin ibada bayan tauhidi. Ita ce ibadar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka je lahira za a ce a fara gwada ta in ta cika sauran aqali. In ba ta cika ba sauran maghribi za su cika. To abin da yake so jama'a da ake ta wannan tattaunawar mu dinga yi wa kanmu reflection. Mu dinga musamman self reflection. Yaya muke ma ƴaƴanmu wannan mu'amala game da tarbiyyar su, game da ibadar su, game da shirya su dan su zama mutanen kirki. Na gaba shine na kira shi da suna al-ihtimam bi ta'lim. Ba da muhimmanci wajen ba wa yara ilimi. Anan na nufin ilimi duka na boko da na arabiya da na sana'a. Domin wannan ilimin da za su koya watakila daga shekarun 4-5 har zuwa 20-21-23 shi kamar shekara 16-17 sun zuwa makaranta shine yake canza gaba ɗaya tunanin su ga mutanen kirki. Yanzu da aka ce ana wani riot ko ana wani abun banza zai wuya ka ga mutumin da ya makaranta a waje. Za ka galibi wanda su je wannan hayaniyan tashin hankali ko wani wasan siyasa ana takkida ana daga tutoci na wani dan siyasa ko a ce ana kone-kone a waje kaza za ka ga mutanen da ba su je makaranta ba. Duk wanda ya je makaranta kwakwalwar shi aka yi wannan shekarun ana koya mai abubuwa ana nuna mishi nazarin yadda ake rayuwa ana koya mai lissafi da sauran ilmomi kuma yana da tunanin yadda zai gane abu mai kyau abu mara kyau abin da ya kamata abin da bai kamata ba. Wato yanzu an yi refining kwakwalwar sa kenan an tace kwakwalwar shi daga shirme. Wannan ma yana daga cikin mas'uliyar gwamnati da take wasa da shi da tabbar mutane babu wadatattun makarantu da suka isa yawan mutane. Yayin da al'ummar ƙasar nan ta Najeriya misali take ninninkuwa yawanta yanzu an ce mutu miliyan 200. Ta za ka duba ratio ɗin adadin makarantun gwamnati na primary da secondary wanda shine basic education kenan ko za ka ga ba za su iya ɗaukan ɗawainiyar 30% na yaran ba. Kai har jami'o'i ma kullum ana kuka da cewa abin nan admission quota na universities ɗinmu bai iya admission ɗin 1/3 na mutanen Sokoto jam duk shekara. Duk shekara za a yi jam sama da mutum miliyan 1. Ana admission kamar mutane 450,000. Sauran fa su san yadda za su yi. Su ma fa jam ɗin ba su ma amma su san yadda za su yi ba ruwan kowa da su. So da ka dole su je takaici da damuwa yasa su zama mutanen banza. Su zama suna jin haushin da jam ɗin da vice chancellor da gwamnan garin kowa suna jin haushin shi. Kuma duk damar da suka samu za su yi barna. Saboda su an cuce su. Saboda haka muhimmancin koya ma yara ilimi. Akwai wani asari na Sufyan al-Thawri da yake cewa yanbaghi lirrajuli an yukriha waladahu ala al-ilmi. Yace ya kamata mutum ya tarsasa wa ɗan shi ko yana so ko baya so sai yayi karatu. Yaro bai da wani ƴanci kawai sai yayi karatu. Yace shi ba zai je makaranta ba ko baya san islamiya ko bai san karatun boko bai yi sama kawai dole sai yayi. Allah mishi kawai cewa wannan shine aikin ka dolen ka kawai kai kana son karaya a cikin gidan nan. Sannan na gaba shine i'anatuhum alal khair. Ka taimakawa ƴaƴanka wajen aikin alkhairi wato ka koya musu kyautatawa ka koya musu sadaka ka koya musu azumin nafila ka koya musu girmama babba ka koya musu tadhiya sacrifice dan ƴan uwan su duk wani hali na kirki a dinga nuna musu su dinga yin wannan halayen da kirki saboda sun zama mutane manya wannan halayyar ta kirki za ta ɗaukaka su kamar yadda Allah da ya tashi yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abu ɗaya ne ya ce mishi wa innaka la'ala khuluqin 'azim kai kana kan halayya mai girma Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum mai hakuri, mai kawaici, mai kyauta, mai sadaukarwa, mai wafa'i, duk halin kirkin da zaka ambata, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dashi. Waɗannan halaye wajibi ne a koya wa yara su. Daga ciki kuma abu na shida shine al-musawat bainahum. Ya zama yara ka daidaita tsakanin su wajen mu'amala da su. Karka bari yaranka su gane ka fi son wani. Annabi Allah, Annabi Yaqub alaihi salam, Annabi ne na Allah. Amma wannan shine jarabawar da Allah ya mushi. Da yan uwan shi suka gane ya fi son wani a cikin su. Me suka ce? La Yusufu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba. So baba ya fi son Yusuf ko? Suka shirya makircin kashe Yusuf ma gaba daya. Uqtuluhu. Awu ne? Yusufa. Awu zu addan yakhluhu wajha abikum wa takunu min ba'di qawmin salihin. Suka ce a kashe shi kawai. Suka ce a sai da ya batar da shi. Daga baya sai a tuba. Duba han kawai. Ba fa shi ya fada ba kawai. Aikin shi ne ya gwada musu cewa baban mu ya fi son wani. Suka ce to bari wani sai mun halaka shi. Kuma yadda suka sai da suka gwada. So iya zama in wannan annabi ne shi ma dan annabi ne wasu ma ba da su ce sana amma annabawa ne wallahu alam amma ji ba abin da ya faru da su wataƙila Allah ya kawo wannan jarabawa dan mu dauki izira wajibi ne a ɗabi'ance tabbas zaka ji ka fi son wani ko wata cikin yayanka wanda wataƙila aka sa mata sunan mahaifiyarka ko ya fi kyautata maka ko kuma wanda yake dan da dan dan mowa ko in matar da ta haife shi ka fi son ta ko kuma maraya ne ko shi tara su akwai dai wasu factors da zasu sa ka ji ka fi son wani to amma kai kokari kai concealing wannan abu kada ya bayyana a cikin mu'amalarka da su yasa annabi ya hana kai wa danka wani babbar kyauta ka kyala sauran wannan ka sai mishi mota sauran ka bar su ko wannan ka sai mata iPhone 17 ko in zaki cewa sauran kuma ka bar su da irin namu din da talakawa Android kaga sai a fara ganin to yanzu Balkisu ita me yasa ba bai kusanta me yasa sai wani a cikin yaran ya cutar da ita ko wata ɗan uwata ta cutar da ita saboda haka kai kokari ya zama cewa ƴaƴanka kana daidaita su wajen mu'amala wajen sutura wajen abinci wajen duk abin da ya shafi hukunci kuma yara suna da they are very observant za su gane a matsayinka na malamin makaranta ko uba yara za su iya gane wani abu da kake wanda ba wata kila kana yin shi kai subconsciously ba kuma san kana yi da za ka zo a ajin ƴan mata kana malamin ƴan mata kullun wata tana gaba kawai ka an shi biranta yau kai rubutu gobe ka an sa kai rubutu ji za ce ai malam santa yake ne muna yi rubutu ran malam haka za su wata kila ba mu ka san cewa a gunta ka an sa kullun so you have to be very careful yara a daidaita su wajen mu'amala wajen kyauta da sauransu duk mun san hadisin Umar dan Bashir wanda babansa ya musu kyauta ya ba wasu bai ba wasu ba yace annabi ya shida Nabi ya ce ba ni shida ba gonaki ya raba musu ya ba wani gona ya ba wani gona sauran kuma ya ba su Nabi ya ce ka ba duk ayan ka su shida ya na dai ba mutum gaba Nabi ya ce to ni ba na shida akan zalunci saboda ka in ba karkun da zaka sima yaranka su shida duka kowa iPhone 7 ko iPhone 17 take to shikenan sai a hakura sai randa Allah ya baka wannan dama ka a sima wasu a bawo su da gaskiya abinda malamai suka ambata a matsayin haƙoƙin yara shine idan yara suka girma a taimaka musu wajen zaɓan maza ko mata na gari spouse da su rayu su kar a ba su yanci mutlakan a ce kawai to sai wanda kika ce shikenan a'a ba ta da hankali za ta gane waye ya fiye mata ku iyayenta ya kamata ku fita sanin wanda ya cancanta ta aura bayan yanzu da muke ganin ayyukan musna da yanci ta kawo wani 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 ta kawo kristawa sai ce to ya ka iya shi ta gani ana ta ganshi a wata makaranta da suke ta kwaida da kristoci ko a wata kasa ma me yasa ma dama aka yi ta wata kasa in ba da yan fitina ba saboda ka a taimaka musu wajen zaben iyalai na gari a wata mata ta zo gun Aisha radiyallahu anha kamar yadda Nisa ya ruwaito take ce mata babanta ya aurar da ita ga nifiu dinsa dan uwansa kenan ko ibnu al-akh ita kuma ba ta san shi sai Aisha ta ce mata to bari annabi zo a ga mu shi annabi zo a ga mu annabi ce to idan ba kya so aure yayi ya aure ya lalace kici to na hakura ya manzo Allah na hakura amma ina so baba na ya san bai da wannan yancin amma na hakura a shahidi shine shi baban ya ga dacewar ta aure wannan kazin din nata duk da ranta baya so amma da yake ya ce mai tarbiya ta hakura mu kuma yanzu mun sargata da yayan mu ta yadda ba mu isa mu ce musu ga wanda za su aura ba sai wanda suke so koda muna ji muna gani cewa wanda suke san nan bai cancanta ba haka za mu rufe ido domin ko a bata shi ko da shi ne ta su guda ne bisa rasa ko kuma waye gari su yi wata mu'amala a wajen aure har a hayo kamar yadda ake gani kuma duk muka san da sun farko ba wai shi gaskiya da yake cewa ita ce tun yana dan yake tankwara shi in ya bushe sai dai a karya sannan abu na gaba ma aurawa a al'adance mun dauka ƴaƴa mata kai ake aurawa maza fa ana barin su ne kowa sai karfin shi ya kawo amma a dadiyat na shari'a hatta ɗa namiji ana mai aure yadda yake wa mace wato kai uban ka dauki dawainiyayi mai aure sabai sun kasance suna mai ƴaƴan su irin wannan alal misali Abdullahi dan Amr dan As baban shi Amr dan As yana cewa idza allamtu waladi wa zawwajtuhu wa ahajjastuhu faqad qadaytu haqqahu wa baqiya haqqi alayhi shi ne dana in ya taso na karantar da shi na auratar da shi na kai shi ya aikin haji to na gama da duk abin da zan iya mai yanzu saura shi kuma ya biya ni bashi wannan ya tabbata yana cikin adabul mufrad na Imam al-Bukhari saboda yana cikin malitafin musnad na Abu Abdullah Hakim al-Sabbi saboda a su al'ada su ana yi maɗa namiji aure saka ma babu laifi idan Allah ya baka wadata da zaka yi kai mishi idan ko baka da ita to ba dole bane mustahabbi ne sai ka taimaka mai kuma wani abin kirki shine yi musu aure da wuri yana taimakawa wajen gyara musu rayuwarsu yana taimakawa wajen maida su responsible mutane duk mutumin da ya aure kamar da annabi yake cewa ka dai stakmala nisfa dini ya cika rabin addini shi fage take lafi nisfa baki amma inda da ake barin samari din nan kowa sai wani sai yayi shekara 33 ko da 8 sannan zai fara neman aure ya riga ya gangara wannan ne bala ka hada kaifin hankalin shi dan 38 din nan da dan 28 wanda ya aure yana 25 ba wanda ya fi shi hankali ya fi shi tunani ya ake budget ya ake managing household ya ake abin nan wato ya ake taking decision making ya fishi sannan zai fishi saboda zama da mace da yayi shi wancan yanzu ne ya koyi hakuri ayi a bata mai rai ya gani ya jure shi ko yanzu wannan budurwa ce fara ya ce wallahi ji ba ruwa na sai in ce na fasa saboda hayin ruwa ne shekarun ne kai babu hankali Allah ya sa mu na lura da wadannan abubuwan da suke kusa da mu amma ba dole mu observe din su ba saboda haka rashin yin aure da wurin nan ba falala ba ce jinkirta cikar tunanin mutum ne da hankalinsa saboda idan akwai hali ayi ma yara aure da wuri mazan su da matan su abu na gaba shine addu'a duk in ka gama waɗannan tsare-tsaren to kuma fa sai ka tsaya tsayin daka wajen addu'a ma ƴaƴanka nema musu shiriya ma ƴaƴanki nema musu tsari Allah ya tsare su kar su zama mutanen banza akwai hadisi cikin sahih muslim mai tsawo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tuwafiqullaha sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum annabi yake kar ku dinga kanku mummunan addu'a kar ku ma ƴaƴanku mummunan addu'a kar ku wa sana'aku mummunan addu'a kar ku je sanda kuke mummunan addu'an nan ya dace da time din da Allah yake ansan addu'a kuna fara sai Allah ya amsa domin ta addu'a kuma da lafazi yake amfani kar ka dinga yau kanka mummunan addu'a kuma mun shiga uku ai kaza kai yaran nan ku dai kaza ta fado ta muguwar kalma akan yanda mata suke din nan su yi tsinuwa su yi zagi ko kuma mutum aikin da yake sana'ar da yake saboda ya raina ta kullum ya dinga tsine mata albarka sai da mana sanda yake fada a kowane wuni a kowane lokaci kowane dare kowane rana ya iya dacewa da dai san da Allah yake a san addu'oi shikenan sai Allah ya shi wannan mummuna addu'a da kaiwa kanka ko iyalanka sai ga abu ya ta lalacewa mu ga yadda Allah ya ba mu labarin annabawansa da suke addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin zalal mutakina imama rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbi habli min ladunka waliya da ire-iren su annabawa ne na Allah suke ta addu'a Allah ya shirye ta musu da ƴaƴansu kuma yaro koda ya zama yana da matsala ba a cewa bari a kore shi ko bari a rabu da shi ba ruwanka da shi aka ci gaba da jan shi a jiki kana mai addu'a ha Allah ya sa ya samu shari'a ko kuma kuraba kalla annabi nu dan shi yana cikin halakakku a zamanin sa amma har ana cikin ruwan tufana bai rabu da shi ba bai tsine ne bai kore shi ba cewa yake ya burayyar kan ma'ana zo tare da mu har bayan ruwa ya shiga tsakanin su yace innahu innabni min ahli ya Allah dannan dana ne wa inna wa'adakal haqq sai Allah ya mai tanke yace innahu laysa min ahlik innahu amila ko amal ghayru salih sannan ne ya cire tsammani daga cewa zai yi ma dan shi abin da zai shiri saboda haka akwai wasu iyaye waɗanda sai kaga wai sun yi fushi ko kuma sun yanke tsammani daga rama Allah sai ce ya kori yaron ko ba ruwan shi da shi ko ya ce ma'uwa ke kika jiyo ni na riga na cire shi a lissafi a ba a haka yana cikin lissafi ma baka samu kanshi ba na kuma ga yanka cire shi kuma duk abin da ya je ɗauko na wata katobara sai an ce ina baban shi a hukumance sai an zo an neme ka in kai zaka ce musu na riga na cire shi ne zaka iya cire jinin shi dake jininka dake jikin shi ba ka iya cire ba saboda ka yaro dan yana yin wani abu na rashin kirki ko rashin gaskiya to ba ƙara ture shi kake da gaskinka ba zaka lokaci ne ma yake bukatan ka ja shi a jiki ka nuna mishi soyayya ka nuna mishi kauna ka mai fada ka zama ka hana shi samun damar yin wannan barna dan wa masa albarka waɗannan suna daga cikin haƙoƙin da ayyuka suke da su akan mu wanda idan muka kula da su za ga yaran sai Allah ya taimake mu sai su zama mutanen kirki da gwargwadon kuma yadda muke sakaci da su da gwargwadon wundunan da muke budewa na yiwuwar yaran mu su zama cewa sun gagare mu to abin da dama na ce tun farko shine ni reflection mu tsaya mu kalla shin a irin wannan tsarin na addini muke tarbiyyar yaran mu kuma kawai mun bar su ne ga duniya mun bar su ga wannan modern technology din na internet da social media da tashoshin talabijin da tashoshin internet irin su Netflix su YouTube su wane ne ko su suke tarbiyyar su da waɗannan manyan wayoyin da sauran gadgets so they are on their own suna rayuwa a wata duniya daban da duniyar an zuba musu data an yi subscribe musu data duk wata a cikin gida kowa kawai ya jona yayi abin da ya ga dama an bar yara su fita su je inda suke so san da suke so da zaran an ce an je islamiyya yaro yayi laifi malami ya mishi hukunci uwa ta sa gelanta ta busawo kafin ta yi sauran ta yi waya ma lauya ya zo ko ta tawo da dan sanda ko kuma irin yara da suka sangarce wanda ake cewa ba su san bari ba ba a ce musu a duk abin da suke so sai su yi ko kuma yarinya ma ta bar gidansu budurwa ta fita ta tafi clubbing ta tafi da ke dare ko wata ma ta dawo sai da asubahi za ta dawo yayi musu damuwa irin wannan abu muna ganin shi muna ganin cewa wai ai waye wani ko kuma yara ƙanana a ɗauke su a kai su wata ƙasa ta kafirai a can ma za su yi secondary kafirai su tusa musu irin tunaninsu na kafirai ba ma tunanin cewa amana ce Allah ya ba mu wanda duk bai yi shi tarbiyya ba ya tabbatar da cewa ya tozartar da amana da Allah ya ba shi kuma ya yanke bayansa domin sai in su zama mutanen kirki ne za su dinga tuna ka da kai da mahaifiyarsu suna muku addu'a domin su ne waɗanda za su zama masu imanin da za su dinga yin ƴaƴansu iyayensu addu'a in ba haka babu ruwansu da kai ka wani lokaci ma idan suka tashi yin nadama za su dauki dukkan laifin barnar da suke su jingira su ce laifin ka ne da baka koya musu alheri tun da farko ba.
Bari mu dakata a nan watakila a samu dan mudakala, comment ko reaction ko tambaya daga ƴan uwa. Ina fata ya zama cewa magana da nayi na sa hannu na akan ciwon daidai inda matsalar take nake so a ce na sa hannu na. Wato dan ni tunani ya za a yi mu gyara abubuwan da suka lalace na tarbiya a cikin al'ummar mu saboda goben mu da goben al'umma, saboda kuma mu sauke amana da Allah ya daura mana ta tarbiyar al'umma don mu tsira da mu da su duka a gaban Allah ranar alkiyama. Allah ya gije gafarta mana zunuban mu. Allah ya sa mu cika da imani. Nagode kwarai da wannan dama da aka bani kuma aka ƙara bani. Ina jin daɗi kwarai. Babu wanda ya maka alkhairi kamar wanda ya baka ya buɗe zuciya sai ce ka gaya masa abin da ya shafi addinin ka kuma da bulƙin da yake faɗa. Wannan ba karamin alkhairi bane. Ina godiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Allah kuma ya samu daga cikin waɗanda ake mutu sunansu a cikin masu zama a majalisi da ake ambatan Allah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.